بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وحد ذلك وملاك ذلك شيئان، طلب الهدى ومجانبة الهوى حتى لا يكون الإنسان ضالا وغاويا بل مهتديا راشدا. قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوصفه بأنه ليس بضال وهو الجادل ولا غاو وهو الظالم. فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به، فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه، ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو، ومن علمه وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما. وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه في كل صلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كاليهود، والضالون الذين يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى. ولهذا وصف الله اليهود بالغوايا في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ووصف العالم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادوة أولا مسلا شي ميتان البركة مسلا شي موجب أنن أوفر قورا أتكين غرين كتنا أيو ثلاثة دلن لاربا sha bakwai ga watan Rabi'ul Tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432, wanda kuma shi ya zo daidai da 22 ga watan uku shekarar miladiya ta 2011 a wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, wato majalisin da muke bayani da sharhi na sakon da Ibn Taymiyyah ya rubuta wa mutanen Iraki, wanda wannan shine majalisi na 23 a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka. Wannan shine na 137. Muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar sake haduwa domin ci gaba da wannan karatu da wannan fadakarwa. Idan ba a manta ba, a baya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya yi magana akan wato ajiye kowane mutum ko kuma kowace kungiya a mahallinta, a yi mata adalci, a bata matsayin da Allah ya bata, a bata sifar da take da ita, kada a ƙara kada a rage. Yace to amma wani lokaci saboda ƙarancin ilimi, wato ƙarancin sanin Alƙur'ani da ƙarancin sanin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wacce ta tabbata daga gare shi, da kuma ƙarancin sanin shiriya da ta farki na halifofin nan guda hudu shiryayyu, wannan yakan sa wasu da dama har ma daga cikin malamai su kasa bawa mai haƙƙi haƙƙinsa, ko su ɗau haƙƙin da ba na wani ba su bashi, ko su karkatar da wani daga haƙƙinsa. Inda ya ce da dama da a ce mutane sun faɗa ku sun yi la'akari da sirar khalifofi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yace musamman ma sirar amirul mu'minina al-hadi al-mahdi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, wanda abubuwa da dama suka tabbata ko suka faru a zamanin sa, waɗanda suka jawo rikicewar tunani ga wasu, suka jawo karkacewa ga wasu, wasu da dama suka bace saboda irin abubuwan da suka faru na tashin tashina da fitintinu da bala'ai waɗanda suka faru a zamanin Sayyidina Ali a zamanin khalifancin sa radiyallahu ta'ala anhu. Aka samu wasu sun wuce makaɗi da rawa, sun wuce gona da iri, sun yi azarɓaɓɓiya wajen sifanta Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da sifofin da ba nashi ba, wani lokaci ma su sifanta shi da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan shine matuƙar kaiwa matuƙa wajen guluwi da shishigi da azarɓaɓɓiya. Wasu kuma suka yi jafa'i wajen kasa wato bashi haƙƙin da Allah ya bashi da matsayin da Allah ya bashi. Waɗanda suke mabiya addinin Shi'a ta farkin Shi'a tun a wancan lokaci, kamar yin su Abdullahi ɗan Saba da magoya bayansa, suka riƙa sifanta Sayyidina Ali da sifofin da suke na uluhiyya ne, wato sifofi ne na Allah shi kaɗai. Aka samu kuma wasu waɗanda su kuma suka ma kafirta shi, kamar Khawarij a wancan lokaci, wanda har ta sa Sayyidina Ali shi da kansa yake cewa ya haliku fiye rajulani muhibbun ghalin yuqarridu ni bima laysa fiyya wa mubghidun qalin yarmini bima nazzahani Allahu minhu. Yace mutane guda biyu sun halaka a dalili na, da wanda yake su kuma sanya wuce iyaka har yake yabona da abin da ba ni da shi, yake jingina min sifar da ba tawo ba, yake min kirarin da bai dace a yi min ba. Sai kuma na biyu shine wanda yake nuna kiyayya, yake nuna kiyayya, kiyayya mai tsanani, har yake jifa na da abin da Allah maɗaukakin sarki ya wanke ni daga gare shi. Wannan magana ta Sayyidina Ali malaman sunna sun fitar da ita a cikin littattafansu, kamar Ibn Abi Asim ya kawo ta a cikin kitabun sunna, kitabun sunna na Ibn Abi Asim, wanda ya ruwaito shi ta hanyar Abul Bukhtari, inda yake cewa qala Ali radiyallahu anhu la yuhibbuni qaumun hatta yudkhilahum hubbi an-nar wala yubghidani aqwamun hatta yudkhilahum bughdi an-nar. Yace wasu mutane za su so ni har san da suke min ya sa su shiga wuta, wato za su wuce iyaka ta shari'a wajen nuna kauna da soyayya, wasu kuma za su nuna min kiyayya har wannan kiyayyar da suka nuna min ta shigar da su wuta. Wannan magana ta Sayyidina Ali ba kawai ahlus sunna ne suka ruwaito ta a littafansu ba, har ma waɗanda suke malaman Shi'a sun ruwaito wannan magana ta Sayyidina Ali, wanda yake nuna akwai wanda za su yi azarɓaɓɓiya wajen san shi ko wajen nuna suna san shi da gaske ne ko ba da gaske bane, Allahu a'lamu, amma dai za su wuce iyaka wajen nuna san nashi, har ma su kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba, har ma su wuce matsayin manzon Allah da shi, su ba shi matsayin Allah, su ba shi sifofi na Allah, kuma wannan ta sa su shiga wuta. Wannan magana ta Sayyidina Ali akwai ta a cikin littafin Al-Amali na Abu Ja'far At-Tusi, ɗaya daga cikin shika-shikan malaman Shi'a. Hakanan akwai ta a cikin littafin Ibn al-Bitriq, wanda shi ma ɗaya ne daga cikin malaman Shi'a, wani littafin sa mai suna Umdatu Uyuni Sihah al-Akhbar fi Manaqib al-Abrar, shi ma ya kawo wannan. Hakanan a cikin tafsirin Safi, tafsirus Safi na Al-Kashani, shi ma wani ɗaya ne daga cikin jimajiman Shi'a, a ƙarƙashin tafsirin faɗar Allah ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون karkashin wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa ba za ta taba yiwa ba ba za ta taba sabuwa ba abu ne da ba zai yiwu ba ga wani mutum da Allah ya bashi littafi ya bashi hikima ya bashi annabci sannan ya rika cewa mutane ku zama bayi na ba bayin Allah ba kunu ibadan li min dunillahi sai dai ya rika ce musu kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu ku zama malamai na Allah ku zama mutane na Allah saboda abinda kuka kasance kuna karantarwa na littafi da kuma abinda kuka kasance kuna karanta kuna darasin sa kuna nazarin sa karkashin wannan aya shi wannan malami na na Shi'a wato al-Kashani yake cewa an karbo daga Amirul Mu'minina قال يهلك في اثنان ولا ذنب لي محب مفرط ومبغض مفرط وانا لبراء الى الله ممن يغلو فينا هو انا لبراء من الله ممن يغلو فينا فيرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى ابن مريم من النصارى ولا اتكلم تام شيئا littafin at-tafsir as-safi ya kawo wannan riwaya daga sarkin mu'minai Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace mutane biyu za su halaka dangane da labarina ni kuma ba ni da laifi wato ba da laifi na ba ba ni na sa su ba muhibbun mufrid wanda zai wuce iyaka wajen nuna su har ma ya rika bashi sifar da ba tashi ba kenan ya rika ɗaukaka shi matsayin da ba nashi ba a ce yana da matsayin da ya fi na annabawa da manzanni ya fi na mala'iku matsayin da wasu sifofin da za a rika basu sifofi ne na Allah ya ce to wannan zai halaka hakanan mai ƙiyayya ya tsananta ƙiyayyar kamar Khawarij waɗanda suka nuna ƙiyayyarsu tun a wancan lokaci da kuma waɗanda ake cewa annawasif wanda su ma suka ginu akan kyama ga sayyidina Ali da sauran tawagar ahlul baiti yace su ma waɗannan za su halaka yace to mu yana nufin su ahlul baiti gaba daya babu ruwan mu da dukkan wani wanda zai yi azar babiya zai wuce iyaka cikin lamarin mu ya ɗaukaka mu sama da matsayin da muke da shi fa yarfa'una fawqa haddina ya daga mu sama da matsayin da Allah ya aje mu yace to babu ruwan mu da waɗannan yace babu ruwan mu mun yi bara'a da su kamar yanda annabi Isa alaihi salam yayi bara'a daga nasara waɗanda suka ce shi Allah ne to kaga wannan magana inda a ce waɗanda suke jingina kansu ga addinin Shi'a za su yi aiki da wannan magana ta sayyidina Ali to da sun fahimci cewa ba sa cikin tawaga ta sayyidina Ali sun dawo sun shigo tawaga ta ahlus sunna saboda ahlus sunna su ne suka zama tsakatsakiya ba sa cikin waɗanda suka wuce iyaka wajen bawa wani mai haƙƙi haƙƙinsa su ɗau haƙƙin wani su bashi ko su ɗau haƙƙin Allah su bashi ko haƙƙin annabawa sannan ahlus sunna su ne suka zama tsakatsakiya ba sa cikin waɗanda suke nuna ƙiyayya da gaba da ƙin jini ga waɗannan bayin Allah na ƙwarai su ne ahlul baiti saboda haka aƙidar ahlus sunna ta tabbata akan nuna ƙauna da girmamawa ga ahlul baiti da girmamawa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama jami'an kuma da ambato falala da martaba da daraja da Allah ya bawa ahlul baiti ɗoriya akan sauran sahabbai waɗanda ba ahlul baiti ba sannan ba su yadda su nuna wato ƙiyayya ga ɗaya daga cikin waɗannan bayin Allah ba ko dan saboda wani kuskure da aka ce yayi ko kuma wani ijtihadi wanda Allah maɗaukakin sarki zai iya gafarta masa ya ma bashi lada akan sa to wannan ita ce aqidar ahlus sunna kun ga waɗannan sune suka fi dacewa suka fi cin riba cikin tafiyar ko cikin lamarin gaba daya sun samu kauna ta ahlul bait kuma ba su yi asarar sahabbai ba wato sun samu kaunar su ga ahlul bait ba tare da sun yi asarar sahabbai ba saboda haka sun hada wato cin moriyar bangarorin guda biyu kamar yadda wani malami ya yi wani littafi rabihna ahlul bait wa lam nakhsar as-sahaba wato mun ribaci samun ahlul bait ba kuma tare da mun yi asarar sahabbai ba saboda haka kaga babu wanda ya isa bisa ga gaskiya ya ce zai tuhuci ahlus sunna wal jama'a da kin ahlul baiti babu shi sai wanda Allah madaukakin sarki ya toshe masa zuciya ya rufe masa basirarsa da kunyarsa da tunaninsa ya sanya shi daga cikin mabiya shedan to wannan komai ma zai iya fada in ya fada sai dai kai masa addu'a Allah ya shirye shi ya gane da shi malai ya ci gaba da cewa wa haddu zalika wa milaku zalika shay'ani talabul huda ومجانبة الهوى حتى لا يكون الإنسان ضالا ولا غاويا بل مهتديا راشدا قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما ليت وحد ذلك wato abin da yake zai tattaro wannan maganar da yayi ta baya gaba daya wa milaku zalika zai ainihin mallaku dukkan abubuwan da ya gabata wato abin da ya shafi tsayuwa akan shari'a da rashin karkace mata da ainihin fadawa cikin barna abin da zai hado maka wannan ya zama maka wato jagora zuwa ga samun haka yace abubuwa guda biyu ne abu na farko talabul huda ka rika neman shari'a ka nemi shari'a sannan abu na biyu mujanabatul hawa ka nisanci san zuciya waɗannan abubuwa guda biyu su za su sa ka zama akan tafarki totar ba tare da ka karkace yamnatan ko yasratan ba ba tare da kai dama ko hagu ba a ka tafi akan tafarki miƙe totar talabul huda neman shari'a ba a samun shari'a sai ta hanyar ilimi wato ka nemi sanin gaskiya daga littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sirarsa da sahabbansa wannan shine talabul huda mujanabatul hawa kaucewa san zuciya wato kada ka ga gaskiyar kuma ka ji tayi maka nauyi ko tayi maka girma ba za ka iya aiki da ita ba ko ka sa kafa ka take ta ko ka rufe idanka ka sa wato tafin hannunka kace zaka rufe ta malam yace hatta la yakuna al insanu dhallan wala ghawiyan har ya kasance mutum bai zama batacce ba bai zama halakakke ba bai zama dhallan batacce ba wanda yake fagamniya wanda yake dimuwa a cikin duhun jahilci wala gawiyan ko kuma wanda ya san gaskiya ya take ya halaka saboda ya ga gaskiya amma ya ki yadda ya bita ya ga haske amma ya yadda ya ainihin cusa kansa cikin duhu idan mutum ya nemi gaskiya ya kuma kaucewa wato san zuciya to zai zama muhtadiyan rashidan zai zama shiryayye kuma akan tafarki wato yana mai shiryuwa akan tafarki qala Allahu ta'ala fi haqqi nabiyhi Allah yace game da haƙin annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah yace wan najmi ina rantsuwa da tauraro kuma wani irin tauraro idza hawa yayin da ya tafi faduwa ma balla sahibukum wa ma hawa ma balla sahibukum ma abocinku bai bace ba wa ma gawa kuma bai halaka ba ma balla sahibukum abokin zamanku bai bace ba wa ma gawa kuma bai halaka ba wa ma yantiqu anil hawa kuma baya furici daga san zuciya in huwa illa wahyin yuha shi firicinsa ba wani abu bane face wahayin da ake yi masa. A wannan aya Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da tauraro lokacin da Allah madaukakin sarki ya ai amfani da shi wajen jifan ash-shayatin. Allah ta waja Allaha rujuban lish-shayatin, waɗannan taurari da Allah ya sanya su masu jifan shaytanu, yayin da shaytani yayi kokarin sadadawa ya labe domin ya saurari abinda mala'iku suke tattaunawa a kansa na hukuncin Allah kafin Allah ya saukar da shi zuwa ga bayinsa. Shaytanu su latsa sadada su je sama'ir duniya sama ta kusa domin su ji abinda yake gudana a duniyar mala'iku dan su zo su kwaba wa bokaye, su kuma bokaye su cakuda su gauraya da karerai, su kuma ainihin siribaci zukatan wasu halakakku da shi. Lokacin da waɗannan shaytanu za su je domin su sato ji, Allah yakan jefe su da taurari wanda ya ajiye domin su zama harasan masu gadi, wanda Allah ya sunanta su harasan shadidan wa shuhuba, wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Ce mun nufi sama, wato dan mu sato ji sai muka samu an cika ta fal da yan gadi da taurari masu garwashi na jifan shaytanu. To Allah sai ya rantsuwa da irin wannan tauraro lokacin da ya tafi kaifar maki ga duk wani aljani da ya kokarin sato ji dan ya tabbatar da wata magana, ita ce ma balla sahibukum wa ma gawa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai bace ba, wa ma gawa kuma bai halaka ba, kuma baya magana ta san zuciya, in huwa illa wahyu yuha. Saboda Allah madaukakin sarki ya tsarkake ilimin sa, ya tsarkake masa zuciya, sannan kuma ya tsarkake masa furicin sa. Ilimin sa ilimi ne na shari'a, zuciyarsa zuciya ce da take nufin alkhairi, sannan kuma ilimin sa da yake magana da shi wahayi ne daga Allah. Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an yayi tsokaci akan alakar da take tsakanin rantsuwar da Allah yayi da kuma dalilin da yasa yayi rantsuwar. Akwai wata alaka da zaka iya fitarwa tsakanin rantsuwar da Ubangiji yayi da kuma abinda yasa yayi rantsuwa. Yayi rantsuwa da tauraro lokacin da ya tafi wato fadawa wani shedani da ya tafi satar ji, sannan kuma ya tabbatar da cewa ayoyin Allah ayoyi ne waɗanda suke babu ƙarya a cikinsu, wahayi ne daga Allah, abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne. Ibn al-Qayyim yake cewa idan kai la'akari tsakanin wannan rantsuwa da abinda aka yi rantsuwar da shi, zaka ga akwai wata alaka wacce ba za ta ɓuya ga barin idanka ba. Yace domin taurari waɗanda Allah yake jifan shaytanu da su, Ibn al-Qayyim yace ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wanda da su ne Allah yake tsare addinin sa, yake tsare wahayin sa, yake tsare ayoyin sa da yake saukarwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma su waɗannan ayoyi da su ne Allah ya bayyana addini, ya bayyana shari'a, sunayen Allah da sifofin Allah suka bayyana. Ubangiji madaukakin sarki ya sanya waɗannan taurari da muke gani suka zama masu hidima, masu gadi ga waɗannan ayoyi da muke karantawa. Saboda haka sai Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da taurari domin su suke gadin sama, ta yadda wani shaytani ba zai jefa wata shubha ba a cikin ayoyin Allah da yake saukarwa daga sama. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya tabbatarwa da manzo sallallahu alaihi, ya kore wa annabi sallallahu alaihi wa sallama bata, ya kuma kore masa halaka. Bata din nan kishiyar shari'a ce, halaka din nan kuma kishiyar ar-rashad. Ar-rashad shine aiki da ilimi, yayin da kaji ilimi kai aiki da shi to ka zama rashid, yayin da ka san abinda ya kamata ka sani na gaskiya ka zama muhtadi, ko ka zama ka zama al-muhtadi ko al-mahdi. To sai Allah ya tabbatar wa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya tabbatar masa da hidayah ta hanyar kore masa dalal, ya tabbatar masa da rashad ta hanyar kore masa giwaya. Waɗannan kuma sune asalin kamalar bawa. Bawa ba zai zama kamili ba sai ya hada waɗannan sifofi guda biyu, sai ya zama wanda ya san gaskiya, sai kuma ya zama mai aiki da gaskiyar da ya sani. Idan ya hada sifofin nan guda biyu to ya zama kamili. To anan Allah madaukakin sarki ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancanci wannan kamala, domin ba batacce bane shiryayye ne, sannan ya cancanci wannan kamala ba halakakke bane mai aiki ne da ilimin sa. Idan kuka duba hadisin Al-Bari ibn Sariya, za ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta khalifofin sa shiryayyu guda hudu da waɗannan sifofi guda biyu, yace alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين سوني وانا سكي ايكي دا إلموس. المهديين سوني وانا سكا سنغسكيا. كاغا سي النبي صلى الله عليه وسلم ينون سنة دا كمالة. سنة دا كمالة دا ايكي بقاتا باوا يزمينا دا ايكا. طبو داكا دكان وانوان دا ايكي راشد توبا غاوي بني. دو وان دا ايكي دا ابن دا يساني نغسكيا تو يا قولي وكان سجي وايا. Duk kuma wanda ya san gaskiya ya kore wa kansa dalal, wannan shine mutumin da zuciyarsa take tsarkaka da ilimi mai amfani da aiki na gargaru. Ilimi mai amfani din shine hidayah, aiki na gari kuma shine rashad din, kamar yadda Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-kafirun. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda, shine wanda ya aiko manzansa da shari'a. Ma'anar shari'a anan al-ilmun nafi', ilimi mai amfani. Kai ma ka san akwai ilimin da baya da amfani, da ilimin da yake tarkace ne, kwashe-kwashe ne, karikice ne, kila wa kala ne. To kai ma ka san wannan bai da wani amfani. Ilimin mai amfani shine ilmul kitabi was sunna, do abinda yake daidai da alqur'ani da sunna, ko alqur'ani da sunna da abinda zai shiga karkashin su. Wannan shine al-ilmun nafi'. To shine huda din da Allah ya faɗa, arsala rasulahu bil huda. Dinil haqq kuma shine al-amalus salih, al-amal as-salih, aiki na ƙwarai. Idan ka kula aiki na ƙwarai natija ce ta al-ilmun nafi'. Idan babu ilimi mai kyau tare da mutum, ya zai a samu aiki na ƙwarai tare da shi? Dole sai an samu ilimi kyakkyawa, to aiwatar da wannan ilimin kuma da ainihin fassara shi daga gabanka shine kuma al-amalus salih din. An gane ku? Saboda idan mutum yana da al-ilmun nafi', to shine za a iya tsammanin za a ga al-amalus salih tare da shi. Idan mutum aka ce yana da ayyuka na ƙwarai, to ba zai yiwu su samu ba sai da al-ilmun nafi', amma za a iya samun ilmun nafi' babu al-amalus salih. Za a iya samun al-ilmun nafi' amma a rasa al-amalus salih. Ko a samu mutum yana da kyakkyawar niyya, yana da ƙoƙarin ya yi daidai, amma kuma saboda jahilci ya shiga ɗirkaniya, yana ta wasu abubuwan tsammaninsa daidai yake amma ba daidai yake ba. Kamar wanda za ka gan shi an ɗora masa bid'a, ya rungume ta hannu biyu, yana aiki da ita tukuru, yana yi yana gumi. Wataƙila a tsammaninsa shi daidai yake yi, amma kuma ba daidai yake ba. Kan min muridin lil khairi lam yusibhu, kamar yadda Abdullah dan Abbas dan Mas'ud ya gaya wa mutanen da ya gani sun yi da'ira, daya yana shelanta musu yana rera musu zikko, yana ba su umarnin zikiri, so kuma suna ansawa. Ya nuna musu wannan kofa ce ta bid'a, kofa ce ta kata kuka bude wa kanku. Su a tsammanin su alkhairi suke su. An nuna maka ai zikiri ne, ai istighfari ne, ai salatin annabi ne, ai soyayya ce ga ahlul baiti. Sai kuma kaza ta gaskiya ne, karunguma. To kaga wannan ba za a kira shi al'amalus salih ba dan niyyarka tana da kyau. Niyyarka mai kyau ba za ta canza wannan abun mara kyau ba ya zama mai kyau. Kace to ni dai niyyata mai kyau ne, Allah ya gani, saboda haka ba zan daina ba. Wannan ba zai taimake ka ba. Shi yasa da suka ce lam nurid illa alkhair ya aba abdurrahman. Mu fa alkhairi muka yi nufi, wato ba fa muna nufin bata bane, mu alkhairi muke nufi. Sai ya ce da su kan min muridin lilkhairi lam yusibu. Akwai wanda yake nufar alkhairi amma ya kasa dace masa. Don haka mutumin da Allah ya bashi al'ilmun nafi, ya bashi al'amalus salih, to shine sahibul huda wa dinil haqqi. Huda wa dinil haqqi kuma shine abinda Allah ya aiko annabi da shi gaba daya. Saboda haka mutum in dai ba jahili bane, wanda yafi kowa jahilci, yafi kowa makantar zuciya, yafi kowa nesa da ɗabi'a ta mutuntaka, ba zai kasa bambanci tsakanin ar-rashidul mahdi da kuma ad-dallul ghawi ba. Sai wanda Allah ya rufe masa basira, ya rufe masa ainihin kwanyarsa da tunaninsa, ya yi ɗabi a kan zuciyarsa, to wannan sai ka same shi baya bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya, baya iya tantance tsakanin sunna da bid'a, baya iya bambancewa tsakanin shirka da tauhidi, baya iya bambancewa tsakanin ma'asiya da ta'a, baya iya bambance tsakanin awliya'illahi, awliya'irrahmani wa awliya'ish-shaytan, baya iya bambancewa tsakanin ahibba ko awliya'illahi wa a'da'illah. Zai zama baya bambancewa tsakanin wannan. To babu shakka wannan Allah maɗaukakin sarki ya rufe masa zuciya, ya rufe masa basira. Wa man tifa'u akhi ad-dunya bi nazirihi idza istawat indahu al-anwar wa adh-dhulam. Duk mutumin da ba zai iya bambance tsakanin haske da duhu ba, to idan da Allah ya bashi ya zama na banza. In dai ba zai gane yanzu duhu ne ba haske bane, ko yanzu haske ne ba duhu bane, ko yanzu rana ce ta fito ba dare bane, in har ba zai iya bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ba, to idan sa da Allah ya bashi ya zama na banza. Ibn al-Qayyim yace mutane sun kasu gida hudu, mutane sun kasu gida hudu, in baka wannan ka san kana wani biyu, in baka na biyu kana na uku, in baka na uku kana na hudu. Baya da za a yi ka fita daga waɗannan kaso guda hudu. Kaso na farko dallun fi ilmihi ghawin fi amalihi wa qasdihi. Mutumin da babu ilimi kuma ba aiki na kwarai, ba ilimi sannan kuma ba kyakkyawan niyya, ba kyakkyawan nufi, babu aiki na kwarai tare da shi. Wa haula ishrarul khalqi, shi ba ilimi sannan kuma ga aikin nashi mummuna, wanda duk suka tafi suka yi hannun riga da manzanni, abinda manzanni suka zo da shi na gaskiya, na shiriya, na haske, suka tattara, suka watsar, suka kwashi wani abu suka rike, suna aiki da shi, to waɗannan su ne kaso na farko wanda sun yi hannun riga da manzanni gaba ɗaya. Kaso na biyu muhtadin fi ilmihi amma ghawin fi qasdihi wa amali. Ta fuskar ilimi Allah ya bashi ilimi, ya nuna masa gaskiya, amma kuma ya halaka a wajen aikinsa da niyyarsa. Ga gaskiyar yana gani, ya santa, wataƙila ma ka bigi cikinsa zai ce maka mun sani, amma a ƙyale ne. To wannan ita ce al'ummatul ghadabiyya, al'ummar da Allah ya fushi da ita, ghairil maghdubi, da Allah ya fada, wanda ya fushi da su, da wanda duk ya bi tafarki irin na Yahudi, da Allah ya sanar da shi gaskiya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, sun san gaskiya kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu. Inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sai dai wani bangare daga cikinsu suna koya gaskiya wahum ya'lamuna alhalin sun san gaskiya suke to wannan sune kaso na biyu dukkan wani wanda Allah ya bashi ilimi cikin wannan al'umma ya karanta a alqur'ani ko a sunna ya gani amma ya fito yake ga yawa mutanen sa wani abu daban yake jan tawagarsa zuwa wani abu daban to wannan yana da nasibi cikin tawaga ta Yahudawa saboda kai yana da shabahum bil yahud ya dosani wata sifa ta Yahudawa kaso na uku shine dalun fi ilmihi walakin qasduhu alkhair wa huwa la yashur wanda baya da ilimi amma kuma yana da kyakkyawan nufi shi ba da gangan yake ba yana tsammanin abin nan da yake yi daidai ne sai dai kuwa ba daidai din ba yake yi wannan sifa ce ta yawa yawancin mabiya bid'a galibiyar waɗanda suke bin bid'a suna tsammanin daidai suke wato wannan wahala da aka sa su ciki tsammanin su ibada ce tsammanin su addini ne amma ba su sani ba saboda ba ilimin ba su tsaya sun karanci abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabinsa karanta ta fahimta ba ba su yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karatu ta nutsu ba to wannan su ne kaso na uku wannan ba zai cece su ba in ba su tashi sun nemi ilimi ba wato kasancewar mutum bai sani ba kawai ya zauna ni ban sani ba wannan ba zai cece shi ba sai in ya nemi ilimi ko yana nema a cikin haka kuma sai ya auka cikin wani abin da bai san ba daidai ba ne wannan ana masa uzuri ko kuma inda yake babu ilimi saboda ya tashi a wani ƙauye da babu ilimi a ƙauyen abin da ya tashi ya ga ana yi ya yi tsammanin shi ne musulunci saboda haka ya tashi shi ma ake yi da shi to wannan za ka yi masa uzuri saboda bai sani ba kuma bai samu hanyar ya sani ba saboda babu ita a lokacin mutanen da suke nesa da gari ko inda ilimi yake waɗannan ana musu uzuri bakin gurbi amma wanda yake cikin tsakiyar gari yana jin amsakuwa ta ilimi ta karatu ta alkur'ani da sunna amma yake ansa mata yake zuwa inda ake yi to wanda ba shi da uzuri ba zai ce wa Allah shi fa bai sani ba ai akwai masu sanarwar a kusa da shi dan mai bai sadada ya laba ya je ya saurara ba kaso na hudu shi ne muhtadin fi ilmihi rashidun fi qasdihi wanda Allah ya bashi ilimi sannan kuma ya bashi ikon aiki da ilimin sa to waɗannan sune warasatul anbiya'i sune magada annabawa duk da ba su da yawa amma sune masu yawa a gurin Allah duk da sune kaɗan to amma matsayin su shine mai yawa a gurin Allah sune safwatullahi min ibadihi wa hizbuhu min khalqihi sune zababbun Allah daga cikin bayinsa sune tatattu sune na musamman ɗan ajin tabarkalla sune kuma rundunar Allah a cikin halittarsa Allah ya ce ma dalla sahibukum abokin zamanku ka duba bai ce ma dalla muhammadun ba ko ma dalla nabiyyu ko ma dalla rasulullah sai aka ce sahibukum dan a kara tabbatar da hujja a tsayar da hujja a kansu wato annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu yake suna sun zauna da shi sun ga yarintarsa samartarsa har girmansa sun ga halayyarsa da ɗabi'unsa da sirarsa mai kyau sun san shi mai amana ne mai gaskiya ne mai cika alkawari mai girmama na gaba duk sifofi na gwargwaro na kwarai sun ga ya siffanta da su ba a taɓa ce masa Allah wa darai ba ba a taɓa sukan lamirinsa ba ballantana a tuhume shi da ƙarya ko cin amana ba a taɓa ganin wannan tare da shi ba bal ma kirari ake yi masa a lokacin ana ce da shi as-sadiqul amin sun san irin wannan ɗabi'a tashi mai kyau saboda haka sahibinsu ne da aka ce sahib shine wanda ka zauna da shi ka kusance shi ya kusance ka ka san shi ya san ka shine sahibi to annabi sahibinku ne ma'ana kun san halinsa ta yaya kuma daga baya zai ce da ku Allah ya aiko shi akan ku bautawa Allah shi kadai ku bar abin da kuke shirka da shi sai ku jefe shi da ƙarya alhalin adaba ku jefe shi da ƙarya ba sai ku jefe shi da cin amana alhalin daba ku jefe shi da wannan ba sai ku jefe shi da wulakanta manya alhalin daba ku jefe shi da wannan ba yaya za a yi ya ƙi muku ƙarya kuma yi wa Allah ya za a yi ya ƙi cin amana ku kuma ya ci ta Allah ya za a yi ya ƙi ha'intar ku kuma ya inci Allah sauraka har idan kun yabe shi kun san shi kun san halayyarsa dan menene za ku jefe shi da abin da kuka jefe shi da shi shi yasa a wata ayar Allah cewa ma sahibukum bi majnun akai amfani da kalmar sahib saboda sun san shi sun san dabi'arsa mutumin da baka san shi ba watakila kace ban san shi bane watakila ba haka yake ba watakila kaza watakila kaza amma wannan kun san shi kamar yadda Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun ko ba su san manzon su bane dan haka suna yi masa kallon baku wato inda ake ba su san shi ba watakila ace ai dan ba su san shi bane da sun san shi sun san halayya sa tabi'a ba za su yi masa irin wannan wato gatsali ba to amma kuma sun san shi kaga an yanke musu kowace irin hujja an tsayar musu da hujja kakkarfa sannan Allah ce وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى wato tsotsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake tsotso ilimin sa yake dauko abinda zai furta muku ba taska ce ta san zuciya ba ba matsotsa ce ta san zuciya ba matsotsa ce ta wahayi to tunda inda zai dauko maganan nan ba san zuciya bane a gurin kaga ba da ai kuma ya furta muku san zuciya kamar mutumin da zai bude alqur'ani alqur'ani gaskiya ne ya karanta ayoyin Allah ya faɗa abinda Allah ya ce ya karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari ko muslim ya faɗa abinda manzon Allah ya faɗa kaga babu batun kuma san zuciya saboda matsotsar madogarar babu san zuciya a ciki shi yasa Allah sai ya ce wa ma yantiqu anil hawa bai ce wa ma yantiqu bil hawa ba wa ma yantiqu anil hawa amfani da kalmar an anan dan a nuna maka masdarin da yake dauko ma magana babu san zuciya a ciki ballanta na shi ya faɗi san zuciya an gane ko saboda haka masdarin sa na magana gaskiya ce kamar ka ce wannan malami da alqur'ani da sunna yake wa'azi karantarwarsa ta dogara akan abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah ya ce to ta yaya zai yi ƙarya ba da a ce yau wani tarkace ya ɗauko marar ma'ana kawai aka ce karamomi ne na waliyi kawai yake karanta mutane irin jami'u karamatul awliya din nan za a ce waliyi ya tada matacce waliyi ya yi wa mala'ika mutuwa barazana waliyi ya yi kaza ya yi kaza kai daga ji kaga wannan kwashe-kwashe ne to shi ba irin wannan bane abinda Allah ya faɗa da manzansa a cikin ingantattun hadisai su yake karantawa kaga babu maganar a jingina masa san zuciya saboda haka furicin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wahayi ne cikin duk abinda ya faɗa na shari'a shi yasa Allah ya ce in huwa wato huwa din yana koma ga nutsin manzo sallallahu alaihi wasallama ga wannan masdar wanda za a fahimce shi daga fi'ilin yantiku ai in nutquhu ai ma nutquhu illa wahyin yuha wato furicin annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne wanda yana nuna maka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ce kamar yadda alqur'ani yake wahayi yadda ake wahayin alqur'ani haka ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayin sunna shi yasa hadisin Abu Dawud sahihi yake cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu kwatan kwacin sa tare da shi an bashi alqur'ani kuma an bashi wani abu kwatan kwacin alqur'ani tare da alqur'ani wannan ma'iya din tare ya nuna ba za ka raba sunna da alqur'ani ba idan ka raba sunna da alqur'ani to ka zama cikin waɗanda Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku imani da wani sashi na littafi ku kafircewa sashi, wato kun raba abinda Allah ya hada. Shi yasa tsotsuwa madogara ta farko ta shari'ar musulunci alkitabu was sunna, haka ya kamata ka ce, ba kamar yadda wasu su ce madogara ta farko alqur'ani, ta biyu sunna, kaga sun raba, ta daya wato sun sa shi a wani aji, ta biyu sunna sun sa ta a wani aji, a sai ka ce ta daya alkitabu was sunna, da aji ɗaya za ka sasu, kakka kuskura ka raba, domin ka raba ma ka raba a banza, saboda a aikace ba za ka iya raba su ba, ba za ka iya raba su a aikace ba, to tunda ba za su rabu a aikace ba, ka bar su a haɗaɗin ma a faɗake, yayin da za ka faɗa ka faɗe su su biyu. Yanzu in aka ce da kai menene hukuncin cin mushen kifi, za ka haramta? Ba za ka haramta ba, dole ka ce halal ne. A ce mushen kifi, wato kifin da ya mutu ba a yanka ba, ko dan fito da abun karara wanda ya to mushe, wanda ya bushe yake wari, a wanda ya mutu ba, wanda ya mutu ba a yanka ba, sai dai ba yanka kifi ake ba, ko mushen fara, me hukunci a ci ko ka a ci? In kai mai hankali ne zaka ce a ci, ko saifa da hanta ce ya halatta a ci, domin ga su dai jini ne asalinsu, a ci ko ka a ci? Za ka ce a ci, inda kai mai hankali ne. To kaga a nan baka koma faɗar Allah ka tsaya a kanta kawai ba, inda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu, inda ka ɗauki hurrimat alaikumul maitatu ka fara da ita, ka ce sai mun ga babu hukuncin a nan sannan mu gangaro aji na biyu. Ka fara da hurrimat alaikumul maitatu sai ka tambayi mai tambaya, shin kifin nan mutuwa yayi ko yanka shi aka yace maka mutuwa yayi? Sai to maitatu, don haka kakkace. Faran nan yanka ta aka ko mutuwa ta yi? A mutuwa ta yi, to kakkace almaitatu, ko to kaga anan sai ka fahimci almaitatu yayin da ka hada ta da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi Abdullahi dan Umar, da Annabi yace an halatta mana mushe biyu, sai ka hada, sai ka ce to wannan ayar amma ce, amma wasu abubuwan an cire su daga cikin hukuncinta, kamar hurrimat alaikumul maitatu illa maitatus samaki illa maitatus samaki wa maitatul fuki wa maitatul fuki, an gane ko? To haka duk hukunce-hukuncen da suka zo a sunna wanda suka ƙara bayanin wasu hukunce-hukunce na alqur'ani, kamar mutum ya tambaye ka menene hukuncin mutum ya auri mata sannan ya auro kanwar babarta ko kanwar mahaifiyarta ya hada, kanwar babanta ko kanwar babarta ya hada su, ya halatta ko bai halatta ba? In kai mai hankali ne zaka ce bai halatta ba, ya hada su, su yi kishi, su yi zaman kishi tare, wato su zama a karkashin sa lokaci guda, wannan ita ce ansar da mai hankali zai bayar. Amma in marar hankali ne, ila zai ce to mu fara da alqur'ani, in mun ga babu inda Allah ya hana to shikenan aje ayi. In ya dauko hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalat hazwa wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum, sai ga duk babu inda aka fadi hada mace da ammata ko khalata, sai kuma yaga Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum, an halitta muku waɗanda ba waɗancan ba, ta to shikenan dama ai abinda Allah ya hana wa an tajma'u bainal ukhtayni, wannan kuma ba kanwar ta bace, kanwar babar ta ce, to kaga ba hukaci sai halatta. Amma wanda yake mai hankali sai ya ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallama naha, ko da me saboda Annabi ya ce la wasiyata liwari, amma wanda ba ya da hankali sai ya ce babu dalilin da zai hana a yi masa wasiya. To kaga ashe wajen ta'amuli, ko da su malaman usul in suka zo maganar masajir tashri sukan ce alkitabu thumma sunna thumma kaza thumma kaza, in ka koma wajen aiki da malamai suka yi sai ga ba su bambance ba. Idan ka ce wajen martaba, wato wajen subut, tabbatar alqur'ani da tabbatar sunna kace akwai tazara alqur'ani ya tabbata ta hanyar tawatur ne gaba daya sunna kuma tana tabbata ta hanyar tawatur ko ma dunar tawatur saboda haka ka daga alqur'ani ka kai shi martaba ta farko kansa sunna martaba ta biyu sai mu ce ina in ana magana tabbata amma anan magana tashri'i ake ba magana subutun su ake ba magana tashri'i ake dan haka dole ne su zama daya Allah yana cewa ولن يفترق علي حتى لن يفترق حتى يرضى علي الحوض القران ده سنه بذا سو ربو با har sai sun zo mun wajen tabki na a ranar gobe kiyama don haka sunna wahayi ce kamar yadda alqur'ani yake wahayi imamu shafi'i muhammad ibn idris rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa kitabul ummi yayi hujja akan wannan mas'ala da fadar Allah da yake cewa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima wa 'allamaka alkitaba wal hikma anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma kuma Allah ya saukar maka da alkitab littafi shine mai alqur'ani wal hikmata kuma ya saukar maka hikima to bai ce hikima eh sunna kaga yadda aka saukar da alqur'ani haka aka saukar da sunna a can wani guri cikin suratul baqara Allah ya ce wazkurna ma yutla fi buyutikunna a cikin suratul ahzab wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ko ambaci abinda ake karantawa a gidan gidajen ku a dakunan ku na ayoyin Allah da hikima kaga ana karanta ayoyin Allah shi ne alqur'ani hikima kuma ci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan imamu shafi'i yayi hujja da hadisin Anas ibn Malik da Zaid ibn Khalid a lokacin da wasu mutane guda biyu wani ba kauye da wani suna rigima suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ne ɗansa yake aiki wato yake yin aiki a gidan wani ba kauye sai yayi zina da matar ba kauyen da labari ya zo masa sai aka gaya masa cewa wajibi ne sai aka gaya wa shi uban ɗan wajibi ne a jefa ɗanka saboda ya yi zina da matar da ba ta shi ba to sai ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma wannan mai uban ɗa sai ya ce ya fanshi ɗansa da awaki ɗari da kuma baiwa ko hadimi a ruwayar walida wato da baiwa sai shi wannan balaraban kauye sai ya kawo kukansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan uban da ya fi balaraban kauyen ilimi sai ya ce sai aka gaya mun haka cewa ɗana wajibi ne a jefe shi sai na fanshi ɗana da sai na fanshi ɗana da mi'ati shatin wal walida saboda haka sai dukkaninsu kuma sai suka ce iqdi bainana ya rasulullah bi kitabillah ya manzo Allah kai mana hukunci da littafin Allah to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wannan awaki guda 100 da kuma baiwa da ka bayar ka karbi kayanka wajibi ne a bin nan ayi wa danka bulala tunda bai aure ba ayi masa bulala mi'atu jalda da kuma tagribu af inna ala ibnika mi'ata jalda wa tadribi am dole ai wa danka bulala 100 sannan kuma a raba shi da gari da garin su sai yayi shekara daya sai kuma yace ya ulai waqdu ila imra'ati hadha fa ila i'tarafat farjumha ya ulai kai sammako ka je ka samu matar shi wannan ba kauye idan har ta yadda ta yi zina to a jefe ta aka je aka same ta ta yadda ta yi aka jefe ta a shahir anan kaga dukkanin su su biyun cewa suka yi iqdi bainana bi kitabillah annabi kuma da ya tashi sai ya ce la aqdi yanna bainakuma bi kitabillah lalle zan muku hukunci da littafin Allah to amma a cikin hukuncinsa sai ya ce wannan da ba shi da aure a yi masa a yi masa bulala 100 wata gariba am sannan a raba shi da gari tsawon shekara ɗaya. Alƙur'ani akwai inda aka yi maganar tagribu am, an yi maganar bulala 100, amma babu inda aka yi maganar tagribu am. A sunna wannan ya zo, amma annabi ya kirawo shi littafin Allah. Imamu Shafi'i hujja da wannan cewa ka gado abu ɗaya ne kenan. Haka nan ya tabbata cikin sahihaini, Ya'al ibn Ubayya, wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama, ya kasance yana cewa Umar, ina ma a ce in ga lokacin da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi, ya yake ina so in ga lokacin. Ya ce sai wata rana suna a wani wuri da ake kira Al-Jirana, sai wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce ya Rasulallah, meye hukuncin mutumin da ya yi harama, wato ya shiga ihrami na hajji bayan ya sa alkabbarsa ya sa turare fi jubbatihi ba'da ma tadammakha bil khuluq, ya sa alkabbarsa turare sannan kuma ya sa alkabbar a jikinsa, wannan shine ihraminsa. Meye hukuncinsa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya dan tsaya wani lokaci sannan yayi shiru a hadisin yace faja'ahul wahyi ko faja alwahyi, sai ga wahayi ya zo wa annabi. Sai Umar ya tabo ya ala ya ce zo ka gani, dama yana so ya ga sanda ake wa annabi wahayi, sai ce zo ka gani. Sai ya ala ya zo, sai ya shigar da kansa a cikin abinnan tufar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa da ita kamar lema, sai shi ma ya kutsa kansa ya ga, sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato fuskarsa ta yi ja, muhmarul wajhi yaghittu, yana min shari kamar mai bacci, saboda wahayi lokacin da yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa masa da nauyi. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, ana sai ce logon lokaci ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, cinyarsa tana kan cinya ta, naji kamar ana kwankwasa min cinya. To sai ga annabi fuskarsa ta yi ja, yana min shari kamar mai bacci. Thumma surriya anhu, sai aka kwanaye masa, sai ya dawo noma, sai ya ce aina sa'ilu alifan, ina mai tambayar nan na ɗazu. Sai aka zo da mutumin, sai ya ce inzi anka aljubba waqsul athara, wato ka cire wannan alkabbar da ke jikinka, ka goge alamar tunanin da take da yake jikinka, wasna fi umratika ma tasna'u fi hajjika, ka je ka yi irin yadda kake haji haka za ka yi umara, irin yadda kake umara haka za ka yi haji, ma'ana ka shiga ihrami kamar yadda ake shiga. A shahir anan kaga a wannan abin da annabi ya faɗa ba alqur'ani yake ba, sunnar sa ce, amma kuma gashi an masa wahayinta a lokacin, yake cewa faja'ahul wahyi, sai wahayi ya zo masa, sai kaga sunna wahayi ce. Wannan hadisi yana nan cikin Bukhari da Muslim, don haka malamai suka tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ce, matsayinta matsayin wahayi. Dole ne musulmi ba zai zama musulmi na kwarai wanda yake kan turba ba sai ya yarda da waɗannan abubuwa guda biyu. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, lokaci yayi dole mu dakata a nan, sai kuma sati na gaba in Allah ya kai mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala hudahu ila yawmiddin. Wannan take cewa assalamu alaikum, malam ni na kasance na taɓa yin auren mutu'a a lokacin da nake addinin Shi'a, to amma a sakamakon jin karatunka da na marigayi malam Ja'far Allah ya ji kansa da rahama, sai na gane cewa addinin Shi'a, wato sai na gane cewa addinin Shi'a ba hanya ba ce, sai na dawo sunna. To malam, yaya zan yi dangane da abin da wannan laifi na mutu'a da na taɓa yi? Kuma ina fatan malam zai taya ni da addu'a a kan dawama cikin sunna da mutuwa a kanta. Muna miki murna ƙwarai da gaske da Allah ya ganar da ke, kika dawo ta farki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da alil baiti. Muna fatan kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadiganki da namu gaba ɗaya a kan wannan tafarki, ya raya mu a kansa, ya karɓi rayuwarmu a kansa, ya tashe mu a kansa, ya haɗa mu da annabawa da siddiqai da salihai da shuhada a ranar gobe kiyama. Abinda kika riga kika aiwatar a baya na laifi, Allah ya yafe miki, domin Ubangiji madaukakin sarki yana yafe wa mutum idan ya tuba, kamar yadda Ubangiji yake cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya ku bayina waɗanda kuka yi wa kanku, wato kuka cuci kanku, kuka wuce iyaka, kada ku fitar da ƙauna daga rahmar Allah. Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya. Da haka duk wanda ya tuba, to Ubangiji madaukakin sarki zai karɓi tubansa insha Allah. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya ganar da mu gaskiya, kuma ba mu ikon binta. Wannan kuma yake cewa naje Kano, kuma sallar juma'a ta kama na a masallacin Dorayi, sai na ji kayi huduba gaba ɗaya da harshen Hausa. To yaya haka malam? To kai zan tambaya yaya haka? To huduba hanya ce ta karantarwa, hanya ce ta karantar da al'umma, wato yana daga cikin mahasin na wannan addini, saboda ƴaƴansa su zama cikin ilimi, su zama masu karatu, waɗanda suke yin abu ala basira. Shi yasa da aka shar'anta wannan haduwa a ranar Juma'a, sai aka shar'anta yi mata huduba guda biyu, ta farko da ta biyu, ba don komai ba, don a sanar da mutane addininsu. To kaga nan baya daga cikin hikima a ce za ka tara mutane ka yi ta magana da yaran da watakila kaso biyu ko biyar bisa goma, biyar bisa ɗari ne suke gane abin da kake cewa, sauran 95 watakila ba sa ganewa, ko mu ɗan ƙara mu ce goma bisa ɗari ko ya yi kaɗan. Saboda haka ta zubar da majoratin mutane ba sa tare da kai. Shi yasa za ga yawanci inda ake huduba da Larabci zalla mutane gangaɗi suke yi, bacci suke yi, ko ka ga mutum ba zai zo ma ba sai ya ji ana iqama, sai ya tabbata an kusa gamawa, shi kansa limamin ka samu yana ƙargatansa. Shi yasa huɗubar tashi kullum za ka ga abu ɗaya ce, ko ya ta maimaita wani abu guda ɗaya, ko kuma dai haka dai irin kamar dole ɗin nan, shi kansa baya jin wai yana da wani amfani, shi dai kawai dai an ce haka ake yi kawai yana yi. Ka ga wanda ya saba da hikimar musulunci. Shi yasa shar'anta Larabci a cikin huduba babu wani dalili. Annabi ba Larabe ne kuma da Larabawa yake magana, ga haka yake huduba ta da Larabci. Ba yana nuna kuma wannan ya ce duk wanda yake ba Larabe shi ma sai ya huduba da Larabci. In aka duba littafin Aulul Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud, ya yi magana akan mas'alar. Saboda haka masu ilimi, masu karatu suna iya dubawa. Dan duk abin da ka ce sharadi, to sai ka ka dalilin shartiyya din. Inda aka ce babu huduba sai da Larabci, kamar yadda aka ce babu sallah sai da alwala, to sai ka samu wani dalilin da zai nuna sharadi babu huduba sai da Larabci. Babu za ka samu ba. Mujarradul fi'li baya nuna shartiyya, ga wanda duk yake da ilimi. Isan aiki baya nuna sharadi sai idan an samu dalilin da yake nuna shartiyya, ko yake nuna wujub, wanda kuma babu. Galibi nakan yi huɗubar farko da Larabci, ta biyu da Hausa. Wannan shine abin da yafi yawa. Ba dan komai misa muke sirkar Larabcin ba, dan a ƙara ziga matasa da samari da ma wanda ba matasan ba da tsofaffi su je su koyi Larabcin. Wani in ana yi din yau da gobe zai ƙara masa hamas, zai yi masa caji ya ji cewa shi ma ya kamata ya koyi Larabcin nan. To dan a samu ziga mutane, dan dai kada a ji ba Larabcin, kuma sannan irin masu ɗan ƙorafin sai an sa Larabci ɗin, to an sa. Saboda haka huɗubar farko sai in yita da Larabci, ta biyu sai mu fassara abinda muka faɗa da Larabci, wani lokaci mu faɗa abinda muka faɗa wanda yake a cikin Larabcin ya zama ya fi tsawo, wanda yake cikin ƙa'idar huɗubar farko ta fi tsawo. To idan akwai wani muhimmin abin da na san ba zai yi in raba huɗubar biyu ba, ba za ta rabu biyu ba, saboda ya kamata ayi a yanzu a ƙare, ba zai yi a haƙura sai wani satin a ɗora ba. to nake kuma ganin cewa in nace sai nayi larabci sannan in dawo in fasa shi da Hausa ko dai hudu ba ta yi tsawo ko kuma ba zan iya faɗar da abin da nake so in faɗa ba to kawai sai in kawai ci gaba da abin nan da Hausa in nayi abin nan salati nayi hamdala nayi salati shikenan innal hamdulillah na gama kawai sai in barke da Hausa to ina jin ka je ka samu irin wannan lokacin ne ba ba kowace hudu ba ce nake yi ta da Hausa zalla ba amma da za a yi da Hausa din zalla ba wani abu in ka je irin su Pakistan duk da yaran su ba suke da Urdu suke yi ka je Turai kawai turanci zaka ji ana yi ina son takaitaccen bayani game da alfazazi domin na ji wasu malamai na ambatan shi shin shi ahlus sunna ne gaskiya ba za a kida sa ba ya dai san littafin sa a shafa abin nan a ishiriniya littafin da aka fasari da ishiriniya kuma ba ya da wani littafi na ilimi in ban da wannan waken a ciki abin akwai abin da yake gaskiya akwai abin da ba gaskiya ba da dadewa Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da rahama yana cewa wani abin da yake faɗa da a matsayin yabo rashin sanin larabci ne saboda ba balarabe ba ne inda ya san larabci ba zai faɗi haka ba to a ciki akwai abin da daidai ne akwai abin da kuma ba daidai ba ne saboda haka watakila ka ji wani malamin sunna ya faɗa abin da yake daidai ne ɗin a ciki an gane irin sadaka ɗin nan ba zan ce huwa kazub ba to amma dai a nan dai nuktar ya yi daidai akwai kuma abin da yake shirme ne kamar basirun bisirin gaibi qabla kiyanihi a ce ya san gaibi tun kafin ma gaibin ya zama gaibi kaga wannan buluwi ne bai halatta ba sifa ce ta Allah shine ya san gaibi to shi ba ma gaibin ba ya san sirrin gaibin ma kuma ba ma sirrin ma kafin ya ma kasance to yadda ka san mai alburda haka shi ma yake kaga shi ma mai alburda maroƙi ne ba malami ba ne wanda ya ce ina son ƙarin bayani game da Sheikh Muhammad Abdu domin ina ga wasu daga cikin malaman sunna suna amfani da maganganunsa amma sai na ga yayi wani sharhi da yayi wa littafin Nahjul Balaga to dan Allah shin shi'a ne shi ko sunna ne to rubutun ba ɗaya ba ne da wancan da sai ya ce mutum ɗaya ne Muhammad Abdu ɗaya ne daga cikin malaman Masar kuma na baya-baya domin dududu rasuwarsa wato bai fi shekara 100 da rasuwa ba to ya isa rasu shekara 1905 lokacin ya rasu ɗaya ne daga cikin waɗanda suka riƙe azhar wato ya riƙe mashayikhatul azhar sannan kuma almajiri ne na wani dan juyin juya hali dan sunkuru Jamaluddin al-Afghani wanda ake ta tantama ma akan musuluncinsa to Muhammad Abdu yana da abubuwa wanda suka saba wa sunna da yawa dan na farko shi da ba bai san sunna sosai ba sannan kuma yana cikin mutanen da suka rika fifita hankali akan nassi saboda haka yana da aqidar mu'tazila in kun ji ana mu'tazilawa wanda ahlus sunna suka yi ta karambata da su irin su Imam Ahmad to aqida su gare shi kaga ba za ka ce da shi ahlus sunna an tsaba irin su malaman sunna da ka sani sannan shi ba shi'a bane wato baya da aqida irin ta shi'a ta zagin sahabbai da ka sani ko baya da wannan za ka kaga ta wannan nahiyar ko ba za ka ce shi'a bane saboda haka abinda za ka ce ba mu'tazile ne irin masu fifita hankalinsu akan nassu su ne waɗanda suka fito suka yayata maganar annabi Isa ba zai dawo ba babu dujal babu kaza shi wannan shi Muhammad Abdu sannan kuma ana tuhumarsa da cewa yana cikin wannan ƙungiyar ta Yahudawa almasuniya ƙungiyar masuniya ta Yahudawa memba ne a ciki idan ka duba littafin babban almajirinsa Muhammad Rashid Rida yana da wani littafi tarihul ustaz al-imam mujalladi 3 to ko shi almajirinsa Muhammad Rashid Rida ya tabbatar da cewa Muhammad Abduhu memba ne a cikin kungiyar Al-Masuniya, yana cikin kungiyar Yahudawa. Saboda haka dai wannan dai shine wannan sharhi da yawa Nahjul Balagha, kawai saboda wasu sun dauka Nahjul Balagha littafi ne da adab, akwai kalmomi baki, akwai waye sai aka rika karantawa. Don haka shi ma a irin wannan ya kwasha, amma ba wai Shi'a yake yi gadan-gadan irin yadda ka san Shi'a ba, sai dai shi ma nashi akwai wato barnan tashi ta wani bangare. Wannan kuma ya ce ‘yan Shi'a idan Ahlus Sunna suka kawo faɗar Allah izi ya ƙulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana, cewa Allah ya yabi Abubakar da kalmar suhuba, ya ce izi ya ƙulu li sahibihi, sai su ce wannan ayar ba ta nuna yabon sayyidina Abubakar, domin da wannan kalmar tana nuna yabo da Allah bai kirawo kafirai da ma dalla sahibukum ba, ko wa ma sahibukum bi majnun. To ko an so ayar yabo take nunawa, a kalmar sahib a luga tana nufin wanda yake ka zauna da shi. Akwai mutumin da zaka zauna da shi zama na amana, na soyayya. Saboda haka in an tambaye ka sai ka ce wani sahibi na ne, kowa ya ji ya san kana nuna kusancinka da kaura da ke tsakaninku. Wanda kalmar suhuba tana nuna haka nan, kalmar suhuba tana daukan ma'anar mutumin da yanzu ka haɗu da shi watakila a mota ko a tasha, kuka hau mota ɗaya, kuka je gari guda, kowa ya kama gabansa, kaga sahibinka ne a mota, duk da cewa watakila ƴan awoyi kuka zauna da shi. Shine wasahibu zil jambi da Ubangiji ya faɗa. Kaga an kirawo su as-sahib, wannan suhuba ce lugawiyya ba shar'iyya ba. Wannan suhuba din ba za ta baka damar ka yi shaida akan cewa abin amintacce ne ko ba amintacce ba ne, amma a luga za a kira ta sahib. Wannan ayar da kake cewa ba yabo ba ce, ban san ya za a iya kankare kalmomin da suke cikinta na yabo ba, domin Allah maɗaukakin sarki ya cewa yake illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru thaniyatayni iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Wannan kalmomin da aka yi amfani da su a nan, in dai ka ce ba yabo ba ce ayar, to sai ka kankare su. Na farko, Allah yana goranta wa sahabbai, abinda yana goranta kafirai ko waɗanda ba za su fita tare da annabi yaƙi ba, ba za su fita tare da annabi ba, ce illa tansu ruhu, idan ba za ku taimake shi ba, faqad nasarahu Allah, to ku sani Allah ya taimake shi. Yaushe? Iz akhrajahu allazina kafaru, lokacin da kafirai suka fito da shi da kasarsa. Thaniyatayn, yana ɗayan su biyu, Allah ya taimake su su biyu. Iz huma fil gari, lokacin da suke cikin kogo. Iz yaqulu, lokacin da manzo yake cewa sahibinsa la tahzan, kada ka damu, inna Allah ma'ana, Allah yana tare da mu. Wace irin ba'iya ce wannan? Ba'iyatun nasr, wato Allah yana tare da ni da kai da taimakonsa. Don Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, Allah yana tare da ni da kai da taimakonsa. Wannan yabo ne ko kusuka ce?
Yabo ne.
Don haka sai ka share wannan karin ayar inna Allah ma'ana, sai ka share shi. Sannan Allah ya ci gaba da cewa inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi, sai Allah ya saukar masa da nutsuwa. Wa aka saukar wa annabi ko Abubakar? In ka ce annabi, kamar ka ce kenan ba a da tsaye yake ba, bayan kuma shi yake lallashin Abubakar, kaga Abubakar aka saukar wa nutsuwa. Allah ba ya san ka zai saukar maka da nutsuwa fi sabilillah. Allah da ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, yabo ne ko kusuka ce? Yabo ne. Dan Allah ta ce laqad radiya, saboda haka yardar Allah da ya yarda da Abubakar, sai ya saukar masa da nutsuwa. Saboda haka sai ka goge wannan daga ayar. in kuma har zaka bar wannan a ci gaba da karanta to ko ka ko ka so ya bude ina ga ya isa kana waɗannan su ne tambayoyi da suke gaban mu fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in